Daraktan labarai a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun, ya ce su da waɗannan ƴan fashin teku sun yi kokarin garkuwa da wannan babban jirgin ruwan mai na ƙasashen Turai, amma sojojin ruwan Najeriya sun ceto shi.
Suka nufi jirgin, ka suke shiga jirgin, sai shi captain ɗin jirgin, sai ya nufi jirgin, sai ya yara mu da suke FOB ba su. Sakanar sai daga nan sai shi kafinan, kwamandan wani ya tura patrol boat gida. Eje suna ganin botin duka shi suka shiga daga jirgin amunan UAL Houston suka kuma suka gudu amma dai an samu dai bawo da suka samu sun kama ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin ba da kuma suka ci ɗaukin daga cikin jirgin ba a yayin yake maka magana dai mun kai jirgin yanzu mun aje ta a nan wannan kesin mu ina nan mura ta bici
yawa jirgin nawa ne ne kuma daga ina yake sannan kuma ina ya nufa
jirgin kasashen Turai ne kuma ya ɗauki mai ne zai fada mai zuwa kasashen yamma
masanin harkokin teku comrade Abubakar Abdulsalam ya ce irin wannan ta'addanci ko kadan bai bashi mamaki
a irin yan fashi da makami wanda ake kira sea piracy sun dade suna kai wannan hare hare to ina ga abin da zai kawo sarkin shi dole ne har yanzu duk da an san gwamnati nan da tazo ta haka na dama jami'an tsaro kan ruwa wato sojin kan ruwa navy makamai da har yanzu akwai irin kayayyaki na aiki wanda ya kamata a tanadar musu da shi sannan kuma su samu isasshen ma'aikatu har yanzu wadanda zai zama na kan ruwan nan a cikin awa 24 a koyaushe ana yawo ana patrol akai kamar yadda ake patrol akan titi nan ga da saboda a kawo tsaro sai ba zai zama na ce ana jira kullun sai in abun ya zo aukuwa aka kira sannan su kawo gawa da ceto na gaggawa ko kuma su zo su yi rescue na gaggawa ba yana da kyau a tanadi dai waɗansu kayan aiki da kuma waɗansu abubuwa da ake suke bukata wanda zai zama na awa 24 dare da rana suna kan ruwan nan ana patrol ana yawa
a cewar kwararru kan tattalin arziki a Najeriya irin su Yushewu Aliyu irin wannan aika aika na illata tattalin arzikin kasa
kamfanonin da ke zuwa su dauki man da Najeriya take siyarwa kamfanonin suna tafka hasara mai yawa saboda idan an kama jiragen su suna hasaran kudade mai yawa na biyu kuma ita kanta kasar tana hasaran man da za ta siyar domin idan aka saki mai din to kasar ne ta tafka hasara na uku kuma kasar na kashe kudade masu yawa wajen bayar da horo ga masu kula da harkokin tsaro da kuma siyan injina da kuma kayan fadan da ake fada da waɗannan to duka waɗannan kudade idan an kashe su to yana janye kudaden da za a ayyukan ci gaba ne a tattalin arziki waɗanda in da ba haka waɗannan kudade wanda suke zuwa da yawa to za a yi amfani da su wajen samar da wasu abubuwa da zai taimaki rayuwar mutane da kuma taimaki tattalin arzikin ƙasar.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.